Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani, sarauniya, fara'a, normal, download da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to su dandangula voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke farin cikin jin ragaman shirin da wannan hansan. Bayan labaran duniya kamar yadda na faɗa muku a shirin mu na safe, za ku tattauna wadda muka yi da wasu daga cikin abokan aikin mu waɗanda suka ga kaddamar da shugaban Amurka ba ɗaya ba biyu ba. Ha kuma za mu kawo muku ba za mu samu daman kawo muku shirin kallabi ba. Amma za mu kawo muku labaran da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka sai sakonnin da ku ma sauraro kuka aika mana, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jawa barkanku da wannan lokaci. Kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta yamma, wato ECOWAS, da ke da ƙasashe 15 a cikinta, ta yanka tsohon shugaban ƙasar Gambia Yahaya Jammeh wa'adi na ya miƙa ragaman mulki kuma yadda ya bar ƙasar nan da zuwa ƙarfe 12 ranar yau Juma'a. Idan ba haka ba kuwa za su fara amfani da ƙarfin soja su tumbuke shi. Shugaban kungiyar ta ECOWAS Marcel Alain D'Souza, wanda ya bada wannan sanarwar, ya ƙara da cewa idan har aka kai tsakar ranar yau bai amince zai bar Gambia ba, to lalle za mu amfani da ƙarfin soja domin maganin shi. D'Souza ya ce za a yi amfani da sojoji 7,000 na Senegal da wasu ƙasashe 4 da suka riga suka tsallaka suka shiga Gambia. Da safiyar yau Juma'a ne dai za a yi zaman ƙarshe na neman warware wannan matsalar da wato a can birnin na Banjul a ƙarƙashin jagorancin shugaban Alpha Conde na ƙasar Guinea. Tunadai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ba da sanarwar cewa su yanzu Adama Barrow ne kawai suka sani a matsayin shugaban ƙasar ta Gambia.
Sa'o'i kaɗan kafin a rantsar da sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump, ya yi wa Amurkawa alkawarin cewa zai aiki tukuru wajen haɗe kawunansu da kuma tabbatar musu da cewa Amurka ta ƙara ƙima a idon dukkan Amurkawa baki ɗayansu. Da yake jawabi a wajen wata holewar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe jajibirin rantsar da shi da aka shirya jiya Alhamis da Maraice a gaban hubbarin tunawa da tsohon shugaban Amurka Lincoln da ke nan Washington, Trump ya ce shi ya tabbata yau Juma'a ranar rantsar da shi rana ce mai haske wacce kuma duk irin duniya baki ɗaya zai koma kan Amurka. Sabon sakataren watsa labarai na fadar White House na shugaban Amurka Sean Spicer ya ce har yanzu Donald Trump na ci gaba da yin canje-canje ga jawabin da zai yi a wajen bikin ɗaukar rantsuwar da shi misalin ƙarfe 12 ranar yau Juma'a akan matakalan majalisar dokoki. Haka kuma Spicer ya ce ana kammala rantsar da shi Trump zai so mu rattaba hannu akan dokokin da za su canza abubuwa da yawa da yake son canjawa a Amurka, a ciki ko har da abubuwa dama da shugaba mai barin gado Barack Obama ya aiwatar a lokacin mulkin nasa.
To kuna jin labaran nan daga Washington a sashen Hausa da muryar Amurka. Saboda masifar farin da ya sake aukawa ita ƙasar a karo na biyu, gwamnatin ƙasar Somalia ta fito fili tana roƙon ƙasashen duniya su taimaka mata da agajin da za ta yi amfani da shi wajen tallafa wa al'ummata kada yunwa ta kashe su kuma su da yawa ɗin. A lokacin da yake ganawa da manema labarai ta da 'yan kwamitin yaƙi da fari da ya kafa, shugaban Somalia ɗan Hassan Sheikh Mahmud ya ce miliyoyin mutanen ƙasar nashi suna fuskantar mutuwa daga yunwa idan ba duniya ta tashi ta hanzar ta kawo musu ɗauki ba. Shugaban ya ce yanzu haka yunwa ta riga ta kashe ɗimbin mutane masu yawa da rauni, wato gida ke da rauni kamar mata da ƙananan yara, kuma su ma masu ɗan ƙarfin yanzu sun fara kasawa. Tana na Talata da ta wuce ne dai jami'in cibiyar samar da agaji na majalisar ɗinkin duniya ya faɗi cewa mutanen Somalia kamar miliyan 5 ko kuma kace rabin ɗaukacin dukkan mutanen ƙasar baki ɗayansu suna fama da ƙarancin abinci saboda fari a sanadin rashin samun ruwan sama ga kuma rashin zaman lafiya da ake fama da shi a sanadin yakin da har yanzu ake gwazawa tsakanin sojan gwamnati da mayakan Al-Shabab. Shi kuma babban daraktan ma'aikatar harkokin cikin gida na ita ƙasar Yahaya Ali Ibrahim cewa yake yanzu haka akwai mutane miliyan 2,700 wanda ke gab da mutuwa saboda rashin cimaka.
Shugaban ƙasar Iran ya ba da umarnin a gudanar da gagarumin bincike kan abin da ya janyo rugujewar wani makekin gini mai soraye da yawa da ke birnin Tehran, wanda kuma ya faɗa a kan ma'aikatar kashe gobara da yawa waɗanda yanzu ake jin tsoron kila duk sun mutu. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Iran na Mehr ya ce umarnin da shugaba Hassan Rouhani ya baiwa ministan sa na cikin gida ya hada da cewa a hanzarta gano sanadin lamarin da masu hannu a cikinsa a ba da kulawar gaggawa ga waɗanda suka jikkata kuma a biya diya ga waɗanda abin ya janyo hasara. Da misalin karfe 8 na safe agogon Iran din ne gobara tashi a wannan gini mai suna Plasco wanda ke da suraye 17 wanda kuma tun shekarar 1961 aka gina shi. Rotanni sun ce cikin dan lokaci kankane wutar ta bazu zuwa ko ina cikin gidan wanda ya hada da masakon tufa da dama. Sa'o'i 3 bayan tashin wutar ne gidan ya rushe yayin da dimbin ma'aikatan kashe gobara ke cikin tare da dimbin yan kasuwar da suka rugo domin cetar hajin su.
To bari mu karkare a Koriya ta Arewa inda wasu jami'an gwamnati a Amurka da ba ce ga sunayensu ba suka ce Koriya ta Arewa din tana shirin ta bambado wasu giggan rokoki da ke dauke da makamai masu linzami kuwa daidai lokacin da a nan Amurka ake shirin rantsar da sabon shugaba Donald Trump a matsayin jagoran kasar. Tun shekarun jiya Laraba dai wasu kafofin watsa labaran ita makwabciyar Koriya ta Arewa din wato Koriya ta Kudu suka ba da rahoton cewa an ga wasu abubuwa masu kama da rokokin ICBM ana kan hanyar kai su wani wuri. Su ma jami'an na Amurka da suka ce ba sa san faɗi suna nasu sun ce Amurka da irin ta mata ga ana wata hidima a wani wuri inda kamar an girke rokoki har guda biyu wanda akwai alamar cewa kamar za a harba su ne. Sai dai shi rokan ICBM din an ce yana da waya a san an harba shi idan ba an riga an harba shi din ba. Har yanzu dai ba tabbas na lokacin da Koriya ta Arewa za ta cilla wannan makaman nata.
Labaran duniya ke nan kawai saurara daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka. To madalla kamar yadda muka ce a cikin shirinmu na safe daga cikin mu ma'aikata akwai waɗanda so ga kaddamar da shugaban Amurka ba ɗaya ba biyu ba musamman akan da yake ofishinmu da ke yana makwabtaka ne da inda ake gudanar da wannan bikin. Akan wannan na tattauna da Aliyu Mustafa Sokoto da kuma Salu Garba akan wannan bikin kaddamarwa. Inda na faɗa tambayar Aliyu ya muna shimfiɗa da abin da ya ga ya bambanta wannan da sauran waɗanda ya gani baya. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirinmu na safe na yi muku alkawarin cewa za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da wasu daga cikin abokan aikinmu waɗanda suka ga canji gwamnati ba ɗaya ba ba biyu ba. Kuma na samu zarafin zantawa da
Aliyu Mustafa Sokoto
sai kuma
Salihu Garba.
Madalla. Aliyu Mustafa, ka kwana biyu nan kaga canjin gwamnati ba ɗaya ba ba biyu ba. Yi muna magana game da abin da kaga ya bambanta wannan da waɗanda ka gani baya.
Wato malladan ɗaya daga cikin manya abubuwan da suka bambanta wannan shagali da ake yau na rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban Amurka na 45 shine cewa jiya an yi wani taholewa a nan kusa da ofishinmu da yake kasan duk didimar bayan ofishinmu ake
ko ba muna makwataka da
ko ba baka fita ba ta window kana
hangi abubuwan da
ake toyawa daga nan. To jiya da aka yi wata didima a bakin hubbarin Lincoln ta na Amurka ta kaɗe-kaɗe da raye-raye Donald Trump ya fito ya yi jawabi inda kasan nan za ka fara sanin bambanci. Ya ce masu hasashe sun ce yau Juma'a za a yi ruwan sama. Yace da ayi ruwan sama da kada ayi ruwan sama duk ɗaya take a wurin shi. Shi dai ya san yau rana ce mai haske a Amurka. Wato Donald Trump mutum ne da ko shi bai sa ran zai zama shugaban Amurka ba balle sauran duniya, saboda haka komai game da sha'anin Donald Trump abu ne da ya sha bamban. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka bambanta shi da sauran mutane shi kasan shi ba maɗan siyasa ba ne, ɗan kasuwa ne. Saboda haka duk tunaninsa da mutanen ma da ya ɗauko yasa su cikin cabinet ko kuma majalisarsa ta ministoci duk 'yan kasuwa ne da sauransu. Abu na biyu da ya bambanta wannan biki da ake yau ko kuma za a yi yau a Amurka shi ne cewa ana sa ran cewa za a zo a gamin karin battar ƙarfi ne tsakanin mutanen da suke son Donald Trump da wanda ba sa son Donald Trump. Ka san bayan ma an gama nashi ran Juma'a ɗin nan gobe akwai ɗumbin taron mata da za a yi a nan Amurka wanda galibinsu suka kira wannan tare domin su zo su nuna cewa ba sa ƙaunar Donald Trump, suna so su sanar da shi da kaza da kaza da kaza da kaza.
Kuma duk za a bar su su yi?
Ai dole ne. Ai maganar ma kawai ba za a bar wani. Shi yasa ina To shi yasa ake sa ran za a rigima din saboda yancin da mutane suke yi da shi na kowa ya zo ya fita albarkacin.
To ni hawa yau dai ba zan baka wuce ba Aliyu. Da yake wannan shine karo na farko da naga wannan. Abinda ya ba ni mamaki kuma ya ƙara jan hankali na shine irin matakan tsaron da naga an sa hatta nan gaban ofishin mu inda muke aje mota an hana mu zuwa da mota. An killace inda muke bi mu je mu tsaya ko kuma mu shigo ta office ka san da kai to ramin jirgin nan kana shiga office din mu ta kowane bangare. Amma abin da ya bani mamaki shine duk an bi an rure ko ina shin wai haka aka saba yi ne
haka aka saba yi ko ne amma wannan na bana ya sha bamban saboda abubuwan da aka ga suna faruwa a wasu kasashe kamar abin da ya faru a Germany kwanan baya inda aka ga wani ya dauko mota ya ruga da ita ya ji ya auka cikin kasuwa ta tashi ya tattaka mutane a Isra'ila ma an samu wani ya tuko mota ya ji auka sojoji kwanan baya ya kashe mutane saboda haka yanzu haka da nake maka magana bayan toshe hanyoyi da aka yi an dauko hayar tifa-tifa ta motoci aka dankare su da rairayi ko yashi aka ajiye su kan kowace hanya saboda ko ka da ka turo ta mota sai dai ka dake
wannan tifa din
kuma ba inda za ta je saboda haka wannan matakai na tsaro dole ne akan dauke su saboda musamman shi Donald Trump saboda masu son Donald Trump da gaske suke wanda ba sa son shi da gaske suke
Aliyu har da gaban office din mu nan inda muke aje mota
an ai ba ma gaban office gobe inda abin ka fito in an jima ka dan lokacin za a fara rantsar da shi zaka ga kan rufin gidan mu akwai mutane da bindigogi akan wannan office na Voice of America na nan gidan da bindigogi irin masifofin mahaukatan bindigogin nan tunda ka san nace ma ba ga majalisar nan ba tsallaken titi kawai inda za a yi
bikin ba za ka yi kawai ka tsallaka ka je majalisar dokoki salu me ka lura shi
game da wai bari in kara kan abin da ya faɗa abin da za su kaɗa wannan bari matakan tsoron shi akwai mutane da lallai za su tada hankali akwai wasu kuma ba su ki ma su kashe shi ba kamar an kama wani a Miami a shekaran jiya cewa yayi alwashin wani dan shekaru 51 yayi alwashin shi lallai shi zai kashe Trump to akwai irin waɗannan mutanen mutanda da wasu damu ba su tada hayaniya su yi abin da za su yi
kuma ka
san ya har zuka hankulan mutane ga batutuwa da yawa ga batun cewa ba ya san musulmai ga batun cewa kuma ga 'yan Mexico ga dukansu ga ma baƙaƙe ma da bai mai da su da bai ɗauke su wani abu ba so duk waɗannan sun taru suna iya su kawo masu cikas shi yasa duk aka tsananta matakan
tsaro wani abu kafin ma ka yi wannan tambaya wani abu da ya ƙara bambanta wannan bikin idan ka lura ba a taɓa samun bikin rantsar da shugaban ƙasar Amurka da 'yan majalisa da yawa suka ƙauracewa ba irin wannan na Donald Trump saboda 'yan majalisu sun fi 60 na majalisar dokokin tarayya suka ce su ba za a je ba don ba su yarda shi halattaccen shugaba ba ne ba su yarda da shi mutumin kirki ba ne ba sa son maganganunsa ba sa son aƙidarsa da sauransu.
Salu kamar kake ce mini rantsar da Obama lokacin kana California ka yi cewa miliyoyin mutane ne suka halarci bikin rantsar da shi me ya sa shanka a wannan ganin irin abubuwan da ke biye da wannan zaɓen shugaban na yanzu.
To tun da har zancen cewa mutane fiye da miliyan 1 za su zo a wannan amma ni ban yadda ba. Ban tsammanin za a samu mutane.
Aka san Donald Trump akwai fan kama akwai son biyewa.
Ban tsammanin za a samu mutane miliyan 1 ba.
Ni na ga wanda aka yi na Barack Obama da ni aka yi shi. Yanzu hasashen da 'yan sanda ka san 'yan sanda suka yi lissafi kafin ma a yi taro. Saboda suna da hanyar amfani da taswira da kuma tauraron dan Adam da suke amfani da shi na lissafa sukan dubi fili su ce filin yana ɗaukar mutane kaza. Yanzu tunanin da suke shi ne kan mutum 800,000 za su zo su halarci wannan. Ni a nawa tunani ina ji zai fi haka. Saboda kamar yadda na ce masu aƙidar Donald Trump da wanda ba su aƙidar shi suna da kuma kowa
ba tare da ba ke.
Yanzu haka a jami'ar Maryland akwai irin bus din irin manyan motocin safa-safa din na wajen guda 50 ko 60 da suka fito daga wani gari ba abin da suka ɗebo sai mata da ba sa son Donald Trump.
To amma Aliyu du'a ina za a yi waɗannan abubuwan ganin irin wuraren yadda aka killace wurare.
Ai ba gane ba.
Aka dadda tsauro inda motoci za su bi.
Ai yadda aka sarrafa wannan wuri din. Kaga ga wanda bai san yadda Washington take ba kuma inda ake bikin nan. Gabas da mu majalisar dokoki take. Baya da mu wannan hasumiyar ta National Monument take. Can tsallake akwai shi Lincoln Memorial. To wannan filin ka san wannan filin da kake gani na Martin Luther King yayin wannan jawabin na shi na shekarar 1963 na I have a dream speech inda Donald Trump ya tsaya jiya da shi da matarsa da 'ya'yansa aka dauki hoto anan suke to tun daga can
har abin da ya kawo nan kaga ya tsawon wajen mil
1.5
to daga can har nan to sannan nan kwanonin dittituna suna nan cikin suke da mutane ka san saboda babu wurin ma hotel ka san mutane gidajen su suke bada haya
yawa shi nake son abin nake son ce
kuma da tsare
kada dake da baka kwani da kure saukan baki
babu
yadda mutane za su tuwo
zuwa yanzu kana da dakuna a gidanka baka komi da su komi munin su zaka an shi makudan kudi daga mutanen da suke neman masauki
to
da yawa cikin mota ma suke kwana
wani abu da yake daure mini kai ko kuma zai daure mini kai shine a wurin bukin kaddamarwar wannan ga bisa abin da muka karanta shine shugaban kasa mai barin gado da mai shugaban kasa mai jiran gado za a shiga mota daya kamar yadda aka nuna muna Barack Obama da Bush ya kake ganin wannan lamari za ta kasance ganin abin da ke tsakanin shugabanni
a to amma abin da nake son ka gane shine ranar rantsar da shugaban kasar Amerika babu wani bambancin siyasa fa wannan ana kauda ta gefe daya ne an zama daya domin demokradiya ta ci gaba
kuma
burin su shine a hada kai in an zo rantsar da shugaban kasa to ba batun cewa kai democrat ne kai republican ne domin ku nuna wannan matsayin cewa daya kuke za su shigo mota daya
ai salu tunda aka ce Hillary Clinton ma za ta halarci taron nan
wallahi
magana ta kare amma ka san ita za ta zo a matsayinta na matar tsohon shugaban America ba matsayinta na
yar takara
ba ba matsayinta na tsohon senator ba ba matsayinta na tsohon secretary harkokin waje ba kuma yadda aka shirya zaman ma ya dibiyar yake tsakanin Donald Trump inda yake zaune da inda take zaune da ita da direct kai tsaye bayan inda shi Donald Trump kin nan saboda tsaya aka kawo Hillary aka aje ta nan bayan kuma ba wai ai haka tsari ya tanada ai to saboda haka magana shiga mota din nan kaga Pennsylvania Avenue tana nan ta ratsa kusa gare mu galibi hanya biyu ce suke zuwa daga White House shi sabon zai je samu tsohon sai a hada musu mota guda su shigo ko motocin nan za a jero motoci kamar iri biyar duk kallar su guda fentin su guda shiga su guda dalili saboda matakin tsaro don kakkar san wace suke kaka je ta da musu tsaya wani lokaci sukan tako a ƙasa ma daga White House zuwa nan majalisar dokoki na tuna ita wannan Michelle Obama shiga su ta farko da Obama lokacin da aka rantsar da ta zo ta sa wani irin takalma mai irin tsinin nan da yawa sai karamba nisa sai ta fito mota tana fitowa sai ta dinga bangulewa saboda nisan wurin a ƙasa kam a mota ba nisa don tafiya minti 15 ce saboda hankali ake tafiya so suna tafiya a cikin mota kuma suna fitowa su ta taka amma saboda tsoron matakan tsaro wani lokaci an kusan suna cikin mota din
to wani abu kuma ko da ke Aliyu ka dan tabo muna shi game da mata za su zo su yi maci gobe su kuma akan menene
mata suna so su fito ne ka san wato maganganun da Donald Trump ya shayi na farko ya shiga cikin gonan mata batun yancin su na haihuwa ya shiga cikin gonar yan luwadi da madugo ba gonar da Donald Trump bai shiga ya shiga gonar musulmi ya shiga ta yan Mexico ya shiga ta yan jinsin waye waye da bakakin fata so an ce taron mata ne amma maza ma suna nan tabe amma mata ne suka shirya wannan da an ce kaman mata 200,000 za su zo amma yanzu daga lissafin da ake yawan su ya ta sama wajen rabin miliyan wanda za su zo daga kasar America girman ta ya rubanya girman Najeriya sau tara saboda haka wasu sun taso ko jiya na ga nuna a talabijin wani yari da aka ci awa 12 suka yi daga ko Oregon ne ko daga ina suka fito a mota da shi da iyalinsa wata ta ce da ita ta zata Hillary za ta ci zaɓe saboda haka tun ranar da Hillary ta fara takara take cillawa yarta mai shekaru uku ra'ayin cewa za mu je Washington bikin naɗa Hillary to Allah ya ce ba Hillary ba ce ta ce to da ta ga haka sai ta juya sai ta shiga cikin mata 'yan tawaye so tana nan dai cikin yanzu da za su zo su yi nasu taro ne saboda su ma su bayyana wa suna son su sanar da ka san tsayin mulkin abin da abin da Trump yake faɗa ta bakin shi lokacin da yake ɗan takara daban in ya shiga wurin mulkin daban ne dole ya canja don ba shi kaɗai ba ne yadda duk kake ji in ka shiga mulkin ka shiga White House akwai mutanen da sun ga Donald Trump ya yi 30 a wurin yanzu kamar mutumin da da zai faɗi isuwar shi mutumin nan tun Kennedy shi yake faɗa isuwar shugaban ƙasa amma yanzu aka ce an canja shi
to
Donald Trump ya ce bai son shi wani zai ka to irin wannan abubuwa su suke fusata mutane game da Donald Trump kuma yake sa yana burge wasu yana burge kanshi yana burge wasu saboda yana dauka irin wannan matakan su zo matan shine saboda su yi wannan tawaye ne su zanga-zanga
to daga ƙarshe me makoman shugaba mai barin gado Salu me zaka ce
me makoman shi zai koma kaman sauran tsafin shugaban kasa din da suke kasar na daya ma dai yana da kariya na biyu kuma albashinsa da allowances da komai nashi duk sun ci gaba ba abin da ya rasa illa dai kawai ya je ya zauna siyasa ce ba zai yi ba ya zama uba ya kama bakin shi ya shiru dan ba zai ci ga yana babatu baki ba in ka duba tsoffin shugaban kasan da suka
gabace shi
suka zo gaban shi me suka yi kowa ya shiru duk da wai ba su yarda da Trump din ba amma sun kama mutunci su ina fata shi Obama zai haka nan ya kare kai ne ya kama bakin sa ba sai ya shiga yana babatu da bakin sa ba amma akwai abu daya da nake son a lura da shi ministocin nan da mutumin nan ya fitar da su ba na jin dukansu za su samu shiga
me yasa
dukansu ba ƴan siyasa bane ba dan siyasa ko ɗaya cikin su
hada nake hali
waye ne
gwamnati
Carolina ita ce ƴan siyasa dan ta yi gwamna amma ka dube su duka masu arziki ne masu hannun da shuni ne wanda ko da yake
sun fice harkokin
ana kiran majalisar biloniya
dan haka zai samu matsala da majalisar dattawa ka bari su koma su je kafin su tabbatar da mutanen zaka ja
game da magana Obama da kake yau magana da Obama ai abin sha'awa ka san Obama ya je ya sabu gidan haya ya shiga yanzu a nan Washington
gidan haya shugaban kasa
eh mana to ai bai da gidan kanshi ai ban da ke da sha'awa wata unguwa ce da ake cewa Colorama tana nan kusa ga Connecticut Avenue zai ji ya samu gida sun samu gidan da shi da iyalin su za su shiga in ka tattaka gida biyu uku gaba ka san wanda suke cikin shi Ivanka
yar Donald Trump
ita take ciki ita kuma da nata iyali saboda haka unguwar su tsaye da iyalan yaran Donald Trump a nan har mutane na cewa wannan unguwar ta Colorama yanzu ta zama wata irin unguwa da shiga ta sai ka kwankwasa kofa na ɗaya kenan na biyu ɗaya daga cikin abubuwan da ake tunani a wannan lokaci Allah da ikon sai ya ce Bush tsoho da TJ Bush ka san da muke magana da shi da matarsa da suna kwanciya a
asibiti
to daman sun ce ba za su zo ba dan su ba sa ra'ayin Donald Trump so Allah ya ce to bari in ƙara muku dalilin ma rashin zuwa rashin lafiya so sai suka zama to kuma ka san akwai dan shi Bush kuma shi ma shugaba wanda yana shirya ran shi zai zo tun da dan Republican ne amma bayan zaton wanda ya takara da shi Donald Trump ɗaya din Jeff Banajin Jeff zai zo daɗi na da America idan kai mulkin ka gama zaka shiga kamar iska ya dauke kai tafi da kai wani wuri ba ƙara jin duriyar ka in ba da kina kai wani ciwo ko kai wani abu ya faru amma su yi magana su dau matsayi su ce ina son kaza bana son kaza ina tare da wani bana tare da wani jami'a ka tana nan kowa san jami'a ka amma ba za ka ƙara jin duriyar Obama ba abin nan kuma a ƙarshe ladan abin nake son ci dole wato Obama ya burge mutane da yawa ta wuri daya har yi shekarunsa takwas sai fito ba abin a sha da aka ji ya faru da shi ayin abin a shan nan da ake ji da za a ce wani abin batanci wani batsa ko ya nemi mata ko ya kaza ko ya kaza har da shi da 'ya'yan shi da matar shi sun gama lafiya da America
ko kuma ya karbi kyaututtuka da bai kamata ya karba ba
to ma da lamun gode malamai kafin mu je ga sharhin jaridun na America ga wannan sakon
don lalacewar diya mata abinda mun ka kula da shi dan yanga da kalalacewa wallahi wurin duttalata tallace na wani zai saka daki kai mai daki shedan nan don haka ina ba iyaye mata shawara su yi hankuri sana'a gaskiya ta amma don Allah su yi sana'a ta cikin gida ko su yi sana'a wadda kuka suka kasawa garka ko a totin gida amma don Allah kada sana'a ko talla ta zama sanadiyar barin diyansu babu ilimi don in sun ka ta lahira ba su kai diyansu makaranta ba wallahi akwai tambaya gare su
shugabar makarantar sakandare ta Zannin Gondo malama Hawwa Abubakar Akaji ku saurari nagari na kowa a kowace lahadi cikin shirin hantsi ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka duniya a tafin hannunku
To har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe 2 na tsakar dare da minti 24 ga labaran da suka dauke hankulan jaridun nan Amurka tare da Nasir Ahmed Hausawa.
Sharhin jaridin Amurka. Cikin shirin jaridin Amurka na yau za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta ce uku daga cikin waɗanda Trump ya ayyana a domin rike wasu manyan mukamai a gwamnatinsa na fuskantar matsala dangane da ka'idojin aiki yayin da ake zaman tabbatar da su a babbar majalisar dattijai ta Amurka. Scott Pruitt wanda aka ayyana a matsayin wanda zai jagoranci ma'aikatar kare muhalli na fuskantar zafafan tambayoyi dangane da alakarsa da manyan kamfanonin mai da kuma yadda yake kallon canjin yanayi. Sai kuma Tom Prince wanda aka ayyana a matsayin sakataren lafiya da kula da mutane wanda ya bayyana wani salon inshorar lafiya mai sauki fiye da wacce Trump yake son kafawa. Nikki Haley wacce aka ayyana a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan Russia da kuma irin karfin gwiwar da take da shi akan NATO. Sai Wilbur Ross wanda aka ayyana a matsayin sakataren harkokin kasuwanci wanda ya ce Amurka ta yi harkar kasuwanci kawai da kasashen da ke aiki da doka kadai. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Jaridar ta buga labari mai taken rabon da duniya ta dauki dimi irin na wannan lokaci tun shekaru 125 da suka shude. Bayanin ya ce duniya ta kwashe karo na uku a jere da ta kai wani mataki na dumi ko kuma zafi a shekarar 2016 kuma mutane su suka jawo wannan yanayi cewar tarayyar masu kimiyya a ranar Laraba da ta gabata. Babban masanin kimiyya na NASA bangaren yanayi Gavin Schmidt ya ce hakika rabon da duniya ta yi zafi kamar irin wanda muka gani a bara ya dade tun shekaru 125 da suka wuce. An gano haka ne ta hanyar tara bayanai daga jikin tsirrai da kuma tushen kankara da aka bincika ta hanyar tarihin duniya. Zafin ya taimaka kan mummunan yanayin zafi da aka yi a bangaren Asia da kuma gabas ta tsakiya da kuma gagarumar wutar dajin da ta afku a Canada sai kuma mafi kankantar kankarar kogi a bangaren Arctic da kuma mummunan wankiyar da ta faru a gabar teku kusa da Australia. An tabbatar da wannan zafi dai na da alaka da tsawon shekaru da aka kwashi ana kona iskar gas da mai da kuma kwal wanda yake sakin iskar gas mai sinadarin carbon dioxide da kuma methane zuwa sararin samaniya. Sai kuma malaika jaridar Washington Times, jaridar ta rawaito labari mai taken damar rufe gidan kasannan na Guantanamo ko kuma Gitmo ta kubce wa Obama. Wani alkawari ne a bayyane a farko-farkon gwamnatinsa mai taken fatan samun sauyi wato hope and change a turanci. A yau Juma'a Mr. Obama zai bar fadar gwamnatin Amurka ta White House amma sauran kiris ya cimma burinsa. Domin kuwa fursunoni 45 ne kacal suka rage daga cikin 242 a yayin da ya shiga ofis dinsa daga kololuwar yawan fursunoni 684 daga lokacin yakin Iraki a shekarar 2003 har izuwa yanzu dai gidan yarin na Gitmo a bude yake kuma magajinsa yayi alƙawarin makare shi da fursunoni. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya.
Asare ai muna aikin gafara domin ko ba za mu iya kawo muku sakonnin da kuka aika mana ba. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Idan Yahaya Jami tsohon shugaban Gambia bai san inda dare mashi ba daga nan zuwa karfe 12 yau Juma'a din nan to zai amfani da karfin soja a yi maganin sa a cewar shugabannin kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS. Shugaban kungiyar Marcel Allen de Souza ne yake fada cewa idan har aka kai tsakala na yau Yahaya Jammeh bai amince ya bar Gambia ba kuma ya hannanta ragaban mulki ga shi Adama Barrow da aka zaba to za mu yi amfani da karfin soja domin cire shi. De Souza ya ce za su yi amfani da sojoji kamar 7,000 na Senegal da wasu kasashen Afirka wanda sun riga sun shiga cikin Gambia. Sai kaɗan kafin a rantsar da shi kuma sabon shugaban Amurka da ke jiran gadon da ya kusa ya haushi wato Donald Trump yana wa Amurka alƙawarin cewa zai yi da abin da zai yi aiki tukuru wajen haɗa kawunansu da kuma tabbatar musu da cewa Amurka ta ƙara kima a idon duniya. Da yake jawabi a wajen wata kullewar kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe jajiburin rantsar da shi da aka yi jiya a nan Washington, Trump ya ce shi ya tabbata yau Juma'a ranar rantsar da shi rana ce da za ta kasance mai haske kuma inda duk duniya idan ta zai dawo kan ita Amurka din.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Aliyu Mustafa Sokoto da ya yi ta gabatarwa da Solomon Abu wanda ya ba da umarni sai injiniyan Jim ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya.